بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى تين إيكو سيقار هذا مؤددي ونرانا نا الهميس شاشدا قوات رجب شكرات الدول إرهولا ربعين دشدا وانده ديري دا شاشدا قوات يناير دوبيو لأشند بير ميلادية وانا مجلس نام دمتي قراتو سين كتاب التوحيد نا محمد نا عبد الوهاب إن شاء الله يوضع مشكلة سابن بابي باب ما جاء في الرياء ما ليتي باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه رواه أحمد وانا حديثي وانا بابي ما لأتي باب ما جاء في الرياء بابي زي ما نمقنا قمي دارياء malamai yana ci gaba da yi mana bayanin abubuwan da suke warware musulunci ko su warware kamalan musulunci daga shirka babba ko karama sannan kuma daga kafirci babba ko karami to shi yasa nan malam ya ga dacewa ya kawo wannan riya da asma riya shine wato ya daga cikin shirkul af'al mutum yayi wani aiki wanda yake son wani ya gani ya yabe shi ya ji daɗin wannan yabo din ya zama wannan aikin yayi ne saboda ya tara ubangiji da wani saboda ya samu yabo ko ya zama ya tsanta ma Allah wannan wato aikin nasa sai kasance yana neman wato mutane su yabe shi wannan aikin da yayi ba Allah ba as-sum'a kuma makamacinsa ne as-sum'a shine malami ke cewa ji da ciyarwa mutum wato shi ma wai yana buƙatan wai ya nuna ba mutane aikin da yayi ne ba abin da yake bukata yayi shine aji labarin sa ya kara da gari cewa yayi kaza shine kada yayi kaza wani abu makamancin wannan wani shi malai su kira as-sum'a to din da aka ji an yi itlaqi an ce riya to sum'a ta shigo ciki in ka yi magana sum'a to ta ma riya ta shigo ciki in ban aka rahada su to wannan shine babbancin su ar-riya shine wato mutum ya dinga nuna abin da ya aikata domin ya samu yabon mutane riya shi ma as-sum'a shi ma samu yabon mutane amma ta hanyar ji labarin shi kamar da ake cewa ji da jiyarwa to shine idan malam ya fara kawo mana aya wanda domin ya nuna razani da ake da shi a cikin addini ga masu riya zama suna wato gwamin ubangiji da neman yabon mutane abinda suke ake nufata da niyya na Allah ya bada lada da kuma suna neman lada wajen mutane su ma to shine malam ya kawo mana aya qul innama ana basharun mithlukum ka ce musu ni wato dan adam ne kaman ku yuha ilayya ana min wahayi annama ilahukum ilahun wahid cewa an bautan ku an bauta ne guda daya to wannan karshen ayan anan ma zai tsaya karshen ayan shine faman kana yarju liqa rabbih duk wanda yake fatan ya gamu da ubangijin sa fal ya'mal amalan salihan fi aiki nagari wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kar ya gama ubangiji wani kowane ne shi kuwa wajen bautan ubangijin sa wannan aya Allah ta'ala na ko wata annabin sa ya gaya ma masu fitona ko da shi masu kalubalantan manzancin sa cewa shi din wato innama ana basharun mithlukum shi din dan adam ne kamar kowa wannan amfanin manzo Allah ya faɗa ma mutane cewa shi dan adam ne kamar kowa dan su fahimci cewa ba a aiko musu mala'iku ba ba a aiko musu mala'iku balle su ga yana yin wasu ɗabi'u shi dama shi zai iya ɗauka a'a an aiko musu dan adam ne wanda yake ci yake sha yana yin bacci yana gajiya kamar da kowa ke gajiya duk wasu al'awaridul bashariyya wasu abubuwa da suke bujiro dan adam in dai a halitta ce ubangiji ya halicci dan adam da wannan abubuwan to shi ma wanda Allah yana yin sa tun daga kan tafiya ya dawo shiga kasuwa ya ci ya sha duk wannan ya buƙaci ya bacci duk wannan dan adam ubangiji haka ya halicce su suna yi dan haka manzo Allah shine aka ce ya gaya musu cewa shi ma yake daga cikin wannan abubuwan ba wannan abin da zai ƙara nuna zai fara nunawa shine wato kar su nemi manzo Allah ya zo da wani abin da shi ba zai iya yi ba wanda ya wuce gaban dan adam ya zo da shi shi yasa yayin da suka zo suna kalwanta shi suna cewa yayi kaza yayi kaza lan nu'mina laka hatta tufajjir lana min al-ardi yanbu'a suka dan kawo musu abubuwa na kalubale sai aka ce ka ce musu qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula ka je ka gaya musu tsarki ya tabbata ga ubangiji ni fa ba kowa bane face kawai dan adam ne kuma dan aiki wato kaga wannan yana nuna maka wato cewa manzo Allah shi mutum ne kuma wannan yana yin raddi mai karfa ga wanda yake cewa shi manzo Allah ba mutum bane manzo Allah haske ne kuma shine haske wanda aka fara ma halitta basu cewa akwai anurul muhammadi cewa wato hasken ma'aiki shi fara aka fara halitta manzo Allah shi ma dan adam bane haske ne shi nur ne wannan ra'ayi ne wanda yake ba duk wasu malaman duniya da aka san su da ilimi da kuma nasiha ga al'umma ba za ka taba samun wannan a wajen magabata ba tun daga sahabbai da suka bi su da kyautu ta ba su taba cewa manzo Allah wai shi aka fara halitta ba a'a annabi adam shi aka fara halitta kuma manzo Allah shi ma dan adam ne ya daga cikin yayan adam kuma ubangiji bai riga ya halicci ma'aiki ba sai lokacin da ya kaddara za a haife shi wannan shine wato ra'ayi na ahlus sunna wal jama'a kuma wannan fadin sa qul innama ana basharun mithlukum yana kara tabbatar mana cewa manzo Allah dan adam ne kamar mu yana da abubuwa da suke bujiro masa da irin na yan adam Allah ta'ala yace yuha ilayya ana yi min wahayi anan to ne shine aka bambanta tsakanin annabi da sauran yan adam ba ta fuskan kasancewa annabi dan adam ne kuma dan adam ba shine bambancin ba a'a bambancin shine ubangiji shi yana mishi wahayi ya ga mishi sako ko dai ya sanar da shi labari da ya ji bince shi ko ya ji bince waninsa ko kuma ya bashi hukunci matsala je duk mazalin Allah abinda ake ba su ko dai ya zama al-akhbar ne na gaskiya daga sama ko kuma ya zama hukunci za a kawo wasu hukunce da ubangiji yake sanya wato bayansa su aiwatar a ban kasa to wannan shine babban bambanci da yake raba tsakanin annabi da ba annabi ba to kuma kaga tun da ubangiji wannan shine abinda ya raba tsakanin annabi da ba annabi ba kat wannan yana nuna maka babu wani wanda zai iya zuwa ya zo ya ce an mishi wahayi da ake ma annabawa hatta irin abin da ake yi ma wanda ba annabawa ba abin da ake kira da wahayi da ilhami to ba irin sai na annabawa ba na annabawa nasu daban ko babu wani wanda ko a cikin mutumin kirki ko a cikin mutanen da ba mutanen kirki ba mutanen banza masu tsabi ba wanda zai iya zuwa da irin wahayin da ake ma aiki ake ma wato manzo daga cikin manzalin ubangiji haka duk wani mu'jiza da manzo daga cikin manzalin ubangiji ya zo da shi to ba za a taba samun wani mumuni balle ma a samu ba mumuni ba dan duduru ne ya zo da kwatankwacin wannan ba zai iya zuwa da shi ba wannan ina faɗa saboda akwai ra'ayin asha'ira da suke ganin shi mu'jiza wani abu ne wanda yake kamar annabi Musa da ya zo da sanar shi zan muciziya to babu laifi kawai wani wanda yake ba wato annabi ba kamar mazafi zai zuwa ya zo da shi ba irin wannan abu abu ne bambanta wannan shi dai wani ubangiji ya aiko shi kuma tashi dan ya aiko shi amma ba wai ta fuskan gani da ido ba ibn taymiya yana musu raddi da wannan ra'ayi nasu yana cewa babu yanda za a yi annabin Allah in kaga wani ya zo da kwatankwacin abin da annabin Allah ya zo da shi to dama shi ba annabi ne amma babu yanda za a samu wani annabi kuma a samu wani matsafi kuma ya zo da irin abin da wato wannan annabi ya zo da shi kiza ya ga ana yawan cewa wanda ya isa ya zo da Qur'ani sai ba wanda zai zo da shi za ka iya magana kai mene hikima a gan shi kamar ya shige da Qur'ani amma ba za ka iya zuwa da kobo da kobo na Qur'ani ba babu yanda za a yi kawai yanzu yanda Allah ta'ala ya bude ma annabi Musa waje haka ya zama wato busasshen waje ya bude akwai daga cikin al'umma ake an sa wanda ta karuwa an samu amma ba irin nan da aka yi ma annabi Musa ba shi wanda aka ma annabi Musa wannan akwai wani ƙari da ya jibanci shi annabin Allah ne amma ba kamar sauran mummunai ba to wanda ka wannan da yace yuha ilayya yana nuna cewa wahayi duk wanda kaga ya samu wahayi to annabi wanda kuma kaga ya ce ana mishi wahayi ko da wahayin na ilhami ne to ba irin annabawa ne ba kamar irin su Umar kuma sa daga cikin wanda ake musu ilhami muhaddathu ne ana musu ilhami ana kinsa gaskiya a cikin zukatan su amma ba wahayi ne irin na annabi ba kamar wato Allah ta'ala ya fara cewa yayi ga ma yayi ma wato mahaifin annabi Musa wahayi ita ma wannan wahayi ne na ilhami da kuma wahayi wanda ba irin shi ne da ake mu'allaba ba na annabawa ne yake kance su saboda wannan shine zama da maganda tsakanin annabi da ba annabi ba ta samu wanda ba alayyi kuma yana iya yin wannan ko a masa wannan to kaga wani abu ne zai zama kamar ya wato kwaikwayi annabi kuma a samu annabawa da yawa a waje daya wanda kuma annabin annabawa ubangiji kowanne ubangiji ya riga yake kance su da wahayi Allah ta'ala ya ce wa man kana yarju liqa rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbi ahada wannan shi ne din da sama da kamar wannan aya duk wanda yake son ya gamu da ubangijinsa to yi aiki na gargaru kuma wato kar ya gwama ubangiji wajen bautan ubangijinsa da wani anan Allah ta'ala ya ce wa man kana yarju liqa rabbihi duk wanda yake neman ya gamu da ubangijinsa wannan gamuwa da ubangiji ya faɗa gamuwa ce ta musamman tsakanin na mumunai wanda ubangiji yayi musu wannan gamuwa ne saboda karar masu gamuwa iri biyu ce a na sosiyar shari'a akwai wato al-liqa ko al-luqya al-khassa akwai kuma al-luqya al-amma akwai al-liqa al-am akwai kuma al-liqa al-khass gamuwa da za a yi na ubangiji wanda kowa zai gamu da shi kowa wato dan adam mumuni ne ko ba mumuni ba to wannan ko ya ki ko ya so sai ya gamu da ubangiji kuma zai yi mishi wato hisabi muka ce gamuwa ba gani ba gani wannan wata ma'ana ce wanda malamai suna karin bayani kan wannan gani da za a yi sauran hada munafikai wannan al'umma zai za su ga Allah ta'ala lokacin da zai zo tashin kiyama ko kuwa ba za su gan shi ba gani na tozartawa na tozartawa ba wai gani na ni'ima ba amma dai gamuwa dai kan ba za a gamu don Allah ta'ala yana cewa innaka kadhibun ila rabbika kadhhab fa mulaqih lalle za ka gamu da shi kana yin wato aikinka aiki tukuru dan ka gamu da ubangijinka kuma za ka gamu da shi me yin aikin kirki yana yin aikin kirki me yin aikin banza yana yin aikin banza duk dai za ta yi wannan ba ta tsaya da su ba za su je ta cike su a kabari kuma za a je a hadu za a hadu kuma haduwan da yake ko da yake kyau ko ka ta kyau idan mutum ya yi aikin kirki haduwan ta yi kyau in bai aikin kirki ba kuma wannan haduwa ba za ta mishi amfani ba saboda ubangiji zai kafa mishi hujja cewa ya bashi dama amma bai bauta mishi daya ba to wannan shine gamuwa na gamammiyar gamuwa to amma gamuwar da ubangiji ke magana anan shine al-liqa'ul khass wato gamuwa ta musamman wannan ubangiji yayi wannan gamuwar ya ke banci manya mumunan sa ne saboda an kullu an ya riga ya rata ya shi da fadin cewa man kana yarju liqa rabbi duk wanda yake fatan ya gamu da ubangijin sa sai aka ce to yi aiki nagari kuma kar ya ubangiji shirka gashi yana nuna maka cewa wannan gamuwa ce ta musamman tunda gashi har an ce zai sami abin da yake fata kuma shine wato gamuwa da ubangiji din wanda ta hanyar da zai sanya ya sami abin da yake fatan shine aiki nagari kuma ya kayyama ubangiji shirka da haka da yawa daga cikin malamai suka ce wannan liqa ne khas ikrami min Allah ta'ala ubangiji yana zai karrama shi ne to wata irin karramawa za a yi masa wata irin gamuwa za a yi gamuwa ce wanda zai ji dadin ta shi bawan yayin da gamu da ubangiji zai ji da shi dadin gamuwa da shi zai sanya wato ya kara nuna girman sa sannan kuma da yawa daga cikin malamai kamar Ibn Taymiyyah ya hikaito daga salaf ya ce wa wannan gamuwa ta kunshi a ru'ya ganin ubangiji shi kansa kamar yadda aka sani mumune idan suka shiga aljanna an riga an gama ba su dukkan komai na aljanna to sai Allah ta'ala ya ce akwai wani abin da zai ba su sai su ce me za a ba mu bayan ubangiji ka ba mu kaza ka ba mu kaza ka wato haskaka fuskokin mu ka tsayar da mu daga wuta ai duk abin da muke nema an ba mu to sai manzo Allah ya ce fa yakshifu al-hijab fama ra'ahu shay'an habba ilayhi min an-nazar ilayhi wa zalika huwa az-ziyada sai shikenan sai ubangiji ya yayi hijabin da ke tsakanin shi da bayinsa saboda bayinsa su samu su gansa to a cikin abin da ya ba bayinsa na aljanna babu wani abu mai dadin wanda ubangiji zai ji da su dadi irin ganin sa wannan shine wato al-liqa da anan Allah ta'ala ke magana ita ce ru'ya sannan tare da ru'ya kuma akwai ar-ridwan wa ridwanu min Allah akbar akwai yaje ubangiji yace kuma ku je na yaje da ku babu shi da ku ubangiji yace ya yaje da kai to ba magana kuma daga baya zai ce bai tada kai ba in ubangiji ya riga ya mutu ce kai yaje da bawa kamar yadda ce mumunai sahabban manzo Allah cewa yaje da su to babu wani mun da zai ce yanzu ko ba aje da su ba ko shi sun wadannan sahabban sun yi riga bayan ba aiki sai ubangiji ya riga ya ce yaje da su amma aiki shi bai sani ba to shi Allah ta'ala da shi ubangiji mai aiki ai ya sani to shine da kanshi yace kuwa yaje da wadannan mutane to nan da yace man kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan salihan abinda ake magana shine wato akwai arru'ya gani da zasu ma ubangiji sannan kuma akwai yarda da ubangiji zai musu wannan shine abinda magabata ke fassara wadannan wannan gamuwa da za a yi tsakanin mu'minai da kuma Allah ta'ala Allah ya ce falyamal amalan salihan to duk wanda yake so ya gama da ubangiji shine ya aiki aiki na gari aiki na gari shine wato mutum ya bauta ma Allah bauta wacce take daidai bauta wacce take ya gina ta akan dacewa bai gina ta akan saba manzon Allah ba wannan ita ce fal ya'mal amalan salihan al'amal salih ita ce ibada muwaffaqa muwaffaqa wacce take sawaba kuma daidai ce ita wannan ibada ya yi daidai da manzon Allah ya koyar sannan kuma an datar da shi wato sai da ya tsaya ya dauki wannan shiriyar daga ma'aiki to wannan ita ce ta zama al'amal salih aiki ba ya zama nagari mutukar wato ba a gina shi akan yi ma manzon Allah biyayya ba kamar da Allah ta'ala ya ce wa in tuzi'uhu tahta idan kuka yi masa da'a in kuka yi manzon Allah da'a za ku shirya kamar yadda yake cewa wa ma arsalna min rasul illa li ta'a bi idnillah ba mu taba yi ko mu aiko wani manzo ka gabanin ka ba face sai dan ai masa biyayya da izinin Allah ta'ala kaga da wannan ayan ce malamai suka shar'anta cewa duk abinda mutum zai yi ya nemi lada to sai aikin ya zama nagari zaman cewa wannan aikin kuma nagari shine gina shi akan sunna daga nan suka ce to shar'in samun lada a duk aikin da kai shine a samu almutaba'a ka gina shi akan sunna in baka gina shi akan sunna ba kan shiriya ta baki to wannan Allah ta'ala bai maka nada ba wannan ayan tana daga cikin hujja na malamai da suka faɗa haka sannan Allah ta'ala ya ce wala yushriku ibadati rabbihi ahada kar kuma ya gwama wajen bautan ubangijinsa da wani nan faɗin sa cewa ahadan na kira ake kiranta wato ba ta da albalamu in kuma ba ta da ahadu ba na kira shine abu da bai da kowane ne shi na kira ce a jisbo a cikin siyaqi na annafi la wannan nafi ne korewa ake yi kuma na kira ta zo wannan ɗaya daga cikin hanyoyin na malamai da suke wato wannan yake fa'idar ta musu da gamewa wajen hukunci yadda aka ce wala yushriku ibadati rabbi ahada abinda ake magana kar ya gwama ubangiji wajen bautarsa da koma wane ne shi kuma shirkan ma kai shirka karami ne ko babba ba ai dai ba wannan shi amfanin cewa wannan ahadan na kira ce ta zo fi siyaqi nafi tufidu umum al-hukmi tana fa'idar da gamewa hukuncin baki da wannan abinda wato malaka kawo mana wannan aya akan shi ne malamai suke fitar da wani sharadi guda biyu na dukkan wani aiki da ake neman lada in ka ji malamai suna cewa sharadin karban aiki shine al-ikhlas wal mutaba'a to wannan aya tana daga cikin hujja kamar yadda babban tabi'i al-Fudail ibn Iyad ya kafa hujja yake cewa ai duk wani aiki da bai zama sawaban ba to Allah bai karba ba duk wani aiki kuma bai zama ba an akwai ikhlasi ba Allah ta'ala bai karba ba suka ce to menene aikin da zai zama daidai kuma menene aiki kuma da ya zama azzakata ma Allah yana kafa hujja da wannan aya fal ya'mal 'amalan salihan wa la yushriku ibadati rabbi ahada sai ce al'amal salih ma kana sawaban ala wafqi ko ala aw al-mabni ala sunnah wanda aka gina shi akan sunnah abinda aka sanya shi ya dace da sunnah ma aiki to shine aiki na gari duk aiki na gari da zaka kawo ne za a samu lada in dai baka gina shi kan sashin ma aiki shiryen ma aiki ba to wannan babu lada idan ya daga cikin tsandaurin ibada to wannan ma daga tun daga alfin dinsa zuwa yawo dinsa sai ubangiji ya yarda sai manzo Allah ya riga ya tsaye da mutane akan wannan bautar idan kuma ya daga cikin abinda manzo Allah ya fitar da ka'idoji ne ba wai ya ba da wato ziriyan dokoki filla-filla ba ka'idoji kawai ya bamu kamar dokoki na kasuwanci to shi ma wannan ka gina shi akan kin sa abu ma ka'idojin da manzo Allah ya bamu to wannan shine ka gina shi akan sunna to wannan shine al'amal salih kuma shine al'amal sawab aiki na gari shi kuma aiki wanda yake zaka tsantsanta ma Allah shine wanda ba ai ma Allah shirka ba a samu wato aikin babu shirka ko kadan a cikin sa babu riya a cikin sa Allah kadai aka nufata sai tafarkin ubangiji ayin shi ne lillahi wa billahi to yanzu ubangiji sai ba da lada amma dai aikin da bai tara waɗannan wato shardai ba malami suka ce to duk wanda yayi to yayi a banza ubangiji ma zai bashi dada ba malamin nan ya kawo mana wannan dan ya kafa hujja akan riya kamar ya bi wato salo na magabata wajen cewa idan suka ga aya da take haji akan kafirci babba to sai su yi hujja da ayan wajen nuna haramcin kafirci karami ma idan suka ga aya da take magana kan shirka babba da za a iya hujja da ita akan kuma shirka karama wannan uslubi na magabata tun daga kaso Abdullahi dan Abbas su Abdahak ibn Qais irin su Imam Ahmad da sauransu magabata dai wannan haka suke abin da sa malai ya kawo wannan aya saboda ka fahimci cewa duk wani aiki da kai da ake neman lada wajen Ubangiji sai kai baka tsantsanta ma Allah wannan aikin ba dan ya baka lada ya zama kana neman wani mahaluki ya baka lada ko da yabo ne to Ubangiji bai karba aikin ba wannan shine abinda malai a wannan abinda wannan aya take gwada mana kuma musamman fadin Allah ta'ala la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika wannan ayan da yawa malamai suna cewa wannan an yushraka bihi wannan al-masdar al-mu'awwal li wannan za a iya canza shi ya zama al-masdar as-sarih al-masdar al-mu'awwal shine a canza shi ya zama masdari qarara ya zama ishrakan la yaghfiru an yushraka bihi ma'anahu la yaghfiru ishrakan bihi in ka juya ya zama masdari haka zai zama to wannan wasu daga cikin malamai suke cewa to wannan ya shigar da karaman shirka ko bai shigar ba wannan ta rafin ga itariya to da daga cikin malamai irin su Sheikh Sa'id bin Taymiya a cikin rabi da yake ma al-Bakari yake cewa wannan ta riga ta gangame shirka karama da babba wannan wato fadin Allah ta'ala la yaghfiru an yushraka bihi har shirka karama ma Allah ba zai gafarta ba wato mutum da zai yi riya yanzu ba ko tuba yayi ba Ubangiji ba zai yafe mishi ba in aka je lahira sai ya buƙaci haƙƙinsa na wannan wato gwama shi da yayi da waninsa wannan shine ma'anan in ka juya shi zama al-mazal mu'awwal ka ce la yaghfiru ishrakan bihi domin lamar al-mazal mu'awwal kamar yadda aka sani aka juya shi yu'awwal ila al-mazal sarih ana juya shi ne zama ya mazari wanda yake karara wanda kuma juya shi zai zama kamar na kira ce fi siyaqin nafi wanda shi ma wannan kaga kamar muka ce wannan tufidul umum tana fa'idar tana wato fa'idantar da wato gamewar hukunci wasu daga cikin malamai suka ce nan ana maganar shirka dai babu ba shirka karama ba saboda Allah ta'ala cewa innahu man yushrik billahi faqad harama Allahu alaihi aljanna wanda ya shirka da ubangiji ya haramta mishi wuta aljanna to kaga nan musulmi shi wanda ya mutu musulmi yana karkashin mashi'a kasancewar shi musulmi shine dama ba zai dawo a wuta ba ko da ma ya shiga suka ce to anan wannan in ka duba ma'ana din na sauran ayoyi abin da ke fa'idantarwa shine wato anan an yi shirka bihi ana magana shirka ne amma ba shirka karami ba to amma dai ayoyi da yawa da nusus da yawa suna nuna shirka karamin ma wato akwai hatsari kwarai da gaske kuma wasu daga cikin malamai suna cewa ma ko da yawa daga cikin malamai na magabata suna cewa shirka karama tafi duk wata kabira da za a yi to za mu magana kan ita riya yanayin matabubunta da malami ke faɗa amma bari mu karanta wannan hadisi shi ma inda yana da alaka da aya malaka an abi huraira marfu'an hadisi daga abu huraira ya dauka magana zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama qala yake cewa qala Allah ta'ala Allah ta'ala yana cewa ana aghna shuraka yani shirki ni ne nafi wadatan wato ababen tarayya da ake tara ake musu tarayya ani shirki daga barin wanda aka yi masa shirka daga barin wanda wannan tarayyar da aka musu man amila amalan duk wanda yayi wani aiki ashraka fihi ma'i ghairi wanda ya ta gwama ni tare wurin aikin nan da ni da wani taraktuhu wa shirkahu zan bar shi da shirkan sa zan bar shi da wannan tarayyar da yayi zan bar shi shi wancan ya je ya bashi lada in zai bashi lada zan bar shi shi ya je ya samu maka salada in zai iya samu maka salada wannan hadisi kamar da malai ce rawahu muslim ma muslim ruwato da kiyar ruwato shi da sai in kattace zuwa ga abu huraira manzo Allah ya fada wannan abu huraira yace daga manzo Allah yace Allah ya ce wannan shi da ake kiran shi al hadith al-qudsi hadisi wanda kai tsaye manzo Allah yake cewa Allah ta'ala ya fada wannan malamai suna ta san ta karin bayani akan cewa shi wannan me babbaci da qur'ani domin ya ce da Allah ya ce wasu suke cewa wannan wai ma'anar ita ce daga wurin ubangiji amma lafazin daga wajen ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam amma da yawa daga cikin malamai da suka biyi digi suka ce wannan magana akwai abin dubawa saboda domin yayin mamman tashi da hadisi wannan hadisin shi kansa ai ubangiji ke nuna mishi fasalar qur'ani ya gaya musu wa anzala ilayka dhikra tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim la'allahum yatafakkarun tubayyana lahum shine ka musu bayani na ko zai yi da abin da ubangiji ya nuna mishi ba zai da radin kansa ba kuma idan aka ce yanzu hadithul qudsi wai ma'anar nasa daga Allah ne amma kuma lafazin daga ma'aiki kuma shi alhali manzo Allah ya ce Allah ya ce to kaga yanzu wannan akwai wani kaso ko da ba da gangan ba da aka yi da ashaira ashaira da sauran masu yi tawilin maganar ubangiji da qur'ani cewa wannan qur'ani da ake da wajibi ki zuwa manzo Allah da shi ba magana na ubangiji ba ubangiji ya kimsa ma jibrilu ma'anar maganar ne da yake so ya fada shi ma jibrilu sai je kimsa ma manzo Allah ma'anar abinda Allah ya kimsa masa a ma'anarsa dan haka kawai kaga magana ya zama hadithun nafsi wani kawai sa'i zuciya ne kawai qur'ani to kaga wannan kuma zai bayo a ce ma manzo Allah shi kansa abinda ya zo da shi ba maganar Allah bane wannan ilzami kenan ba wai dole haka malamai da suka fada suke nufi ba amma dai magana ce wacce take akwai abin gyara kuma sahabbai suka ce manzo Allah ya fada duk mun yarda cewa maganar manzo Allah ne to shi ne sa zamu yi da manzo Allah yake ce Allah ya fada maganar maganar Allah ne ba sab kuma wannan dan haka wannan magana mafi inganci ne ta hadisul qudsi hadisin da yake ruwatuwa daga Allah ta'ala da lafazin sa da ma'anarsa wannan kai tsaye manzo Allah ta'ala ya gaya mishi yi mishi wahayi ya gaya mishi wannan maganar ubangiji da hadisul qudsi mutakar ba ka samu wata ruwaya wacce take wani rawi ya faɗa kaza wani rawi ya faɗa kaza muna da yakinin cewa rawun wajen hadda bi hada ce dai ba sai ya canza ma'anar wannan ma'anar wannan kalmar ita ce kawai zaka ce ba maganar Allah tunda rawun ya dan yi tasarrufi amma in dai muna da yakinin cewa haka aka rubuta manzo Allah ya ce Allah ya ce to wannan da lafazi da ma'ana wannan maganar ubangiji ne eh wannan kuma shine asali duk wanda aka danganta mishi magana to wannan maganar sa ce wanda yayi a farkon ba wai maganar wanda yayi hadabiyin ba yace ana agana shuraka ya ali shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka Allah ta'ala a wannan hadisi ya bada wato doka ta yankan shaku cewa duk wani wanda yayi aikin da ake neman ubangiji ya bada lada to ubangiji shi a cikin wadanda ake neman su bada lada shi ya fi su wadata to kuma zai bar tunda shi yana da kishi ba zai karba wannan aikin ba zai bari kai ka je ka samu inda zaka samu ladanka amma da shi ma zai duk aikin da ka gaba mishi ko babban aiki ne ko karami ko babban shirka ne ko karamar shirka ubangiji ba zai karba ba malai ya kafa hujja da wannan wato hadisi duk da hujja asalin sa yana zai tafi ne zuwa ga ashirkul akbar wajen hali akan riya yanzu yayin da aka zo kazo zaka yi aiki zaka yi sallah ko zaka yi azumi ko kazo zaka yi wani rabo misali yan siyasa zasu yi wasu abubuwa da ake neman lada yace a shi yayi ne kawai saboda ya samu ban mutane to kaga ubangiji bai bashi lada ba wannan kai kanka tsaye haka ubangiji aka yarda ka wannan shine ma'anar na taraktu ku wa shirka ba zai bada lada ba wannan akwai yana da suwar sura ta farko ta riya shine riyata kafirai riyata kafirai shine wanda su dungurgun ba za su taba yi maka aiki ba sai dai su yi dan suna ma mutane kamar wanda zai zo shi a cikin wato kokon zuciyarsa shi yana jin cewa shi ba musulmi bane shi bai tada imanin nan ba to amma saboda idan ya fito ya shelanta cewa shi ba musulmi bane wannan zai bayu a tsangome shi ai kaza ai kaza ai kaza kuma yana ci musulmai sai ya zo ya binne kafirci amma yana wato fitar nuna musulunci to irin wannan duk aikin da zai yi ai yayi da yana to wannan shi Allah ta'ala ya faɗa cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah huwa khadi'uhum وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا للي منافقي سنا كوكرين ويدرن أوبنجيتي الله تعالى كما يزي برسل يدرن سو دو مسلا يدرن كان سني كوي إن سن تاشي أسي سالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى تاشي سنا واتو كسالى كما سنا سم متاني سنا أبن دسكي سنا نونا ومتاني باتا واتو أمبتن أوبنجيتي سيكتن تو وانا أيكي يرى كافرين kisa Ibn Rajab yake cewa duk wanda aka samu shi dungurungun baya aiki ne ya tambaye zuciyarsa shi aikin sa duka da musulunci da sallan da azumin da zakkan da sadakan da komai yana yi ne kawai dan dai ya zauna wato ya zauna lafiya da mutane mutanen gari to yanzu wannan shi ba musulmi bane gaskiya wannan riyan ta fitar da shi daga musulunci ba kuma irin wannan riyan malaki magana nan ba ita wannan riyan ba zai wuya in ji Ibn Rajab yace zai wuya ka samu ma musulmi yana yin ta shine ar-riyaul mahab tsantsar riya a aikin sa baki daya to wannan ba a samu duk wanda ka same shi irin wannan kuma sai dai ya zama munafiki wannan shine munafikan al'umma za ka ga wani kawai duk da ya ta koyi munafuncin sa amma daga bayan ubangiji ya je danne idan ne bato bakin sa sai ya wato ya fito da bakin sa ya murɗe shi sai ya fito da wasu abubuwa da yake da kafircin sa dan za ku in za ku ga wanda ke fin labarai wannan marashi arzikin kwana-kwana an ce ya fito haka wanda suke makiya Allah da wanda ba su san Allah haka suka bibishi suka sa hoton shi wannan wanda yake asali dan kanzu haka ya ce shi ya zama ba ruwansa da wani addini shi ba Allah ba da sauransu to kawai kaga wai ana ta ko ba shi wani gudunmawa da sauransu da sauransu yana cewa wai akwai sauran kalubale da haka wanda zai iya shiga jama'a ba ko zai iya kaza ba zai iya wani ilmi wani mutane zaka shiga inda kanu zaka dawo kanu muna musulmai za mu ashe ka ne aka je kawai kaga daga nan sai ka tafi can turai ka ci gaba da sheda ayanka a duk yanda zaka yi dai baka saka wuce ka dani ba shikenan bayan wani lokaci shikenan sai a wannan sai Allah ta'ala ya kama shi to kaga irin wannan dama asalinsa da munafunci sa a zuciya ba wani da ake samu ba dama in kaga haka da munafunci in kuma ruwan ya samu to ya binciken mun kalubalance shi ya bincike game da musulunci zai dawo amma in ba in da ma wani wata rashin lafiya ne ya buri a zuciya ta kaga wannan kuma sai Allah a riya ta biyu shine wato ya zama ya mutum yayi aiki da yayi aikin wato sai ya zama ya nufaci Allah sallah ya je yayi shi galibi a galibin al'amuransa yana nufatan Allah da wannan ibada to amma shi kenan sai a ɗaya daga cikin ɗabi'un ibada da yayi sai yayi wannan ibadar saboda ya nuna ma wasu mutane cewa shi gashi yana fa ibada ko ya sadaka mukaddara dan siyasa dan siyasa wato sai wato misali zai fito wa fili ai suna yin sallah suna yin azumi suna neman Allah ya ba su lada to amma yayin da wani ko ayyukan su da sai shafi siyasa sai ga suna cewa ai wannan siyasa ana yin a duniya ake fanshewa duk wani aikin da mutum yayi in dai ya zama abinda yasa yayi saboda mutane su bashi lada ne daidai da yanda yake son Allah ya bashi lada ko kuma ma wannan yafi ko ma ya ma daina ma magana ma lada wanda malam zai zo yi mana magana cewa daga cikin shirka shine iratul ihsani bi amali dunya wannan zamu zo mu magana kan wannan amma yanzu muna magana cewa ya zama aikin nasa ya zama yayi daidai wadai da tsakanin Allah ya bashi lada da kuma mutane su bashi lada to Allah ba zai asa aikin Allah ba zai amsa wannan aikin ba kamar da wannan shine abin da shi wannan hadisi nan yake gwada mana daga cikin ma'anar wannan hadisi daga ci kuma abin da zai ƙara nuna maka haka shine hadisi da wanda Imam Ahmad da shi da wani sa suka fitar hadisi Muawiya bin Sallam daga Ikrimah daga kuma Shaddad Abi Ammar daga Abu Umamah Al-Bahili wani mutum yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce masa kamar labari wani mutumi da yaje ya fita jihadi amma kuma yana neman lada wajen ubangiji kuma yana neman ko aibe shi yaltamisul ajra wa dhikra malahu yana neman Allah ya bashi lada amma kuma yana kuma son aibe shi ana son a ce bardi mazala sai ce la shay'a lahu bai da komai Allah ba zai bashi lada ba sai ya ƙara ce masa so ɗaya so biyu so uku nawa me ne yake da shi shi dai fa yana son aibe shi amma dai kuma wato yana son lada sai mazala yake cewa inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana khalisan wa tubiya bihi wajhu Allah baya karban aiki sai abin aka tsantsanta mishi wannan aikin kuma aka nufaci ubangiji ya bada dada wannan isnadin sa isnadi ne sahihi saboda shi wannan Ikrima Ibn Ammar hasan al-hadith ne saduq to kaga wannan yana ƙara nuna maka wannan ma'anar wannan ma'anar da muka faɗa cewa wato duk wanda yayi wani aiki ya binne neman a yabe shi ko ya ji da jiyarwa mutane su yabe shi ko su ci gaba da kan zuwa al'amarin sa to wannan wato abin da yayi Allah ta'ala ba zai karbi wannan aikin ba kuma wannan aikin nasa ya tashi a banza sannan banda wannan akwai hadisi da ake ruwaitowa ya ce sahih muslim ko kace ya ce sahihain ma hadisin da manzo yake cewa man samma man yusammi Allah bihi wa man yura'i ra'i Allah bihi manzo yake cewa hadisin da ma'ana guda biyu amma dai ma'anar da malamai suka bashi shine duk wanda ya zama yayi aiki ne dan ya jiyar da labarin wannan aikin da yayi to Allah shi ma zai sakanka wannan irin wannan zalimin da yayi ubangiji shi ma ya jiyar da wannan aikin ko zai dire ta aikin duk wanda yayi aiki saboda ya nuna wannan aikin to shi ma ubangiji zai yi masa wannan abin da yayi kuma ubangiji daga baya wannan aikin ba zai karba ba akwai wato asarai da ake da su gabi da wannan banda wannan akwai hadisi wannan hadisi ya hasan hadisin da Shahr ibn Hausham yake rawata da Abdulrahman ibn Ghanam daga Jundub ibn Abdullah al-Bajaj cewa daga ko dai daga wani sahabi cewa man salla yura'i faqad ashrak wa man sama yura'i faqad ashrak duk wanda yayi sallah yana yin yana riya yana kokarin ya nuna wato wannan sallar da yake yi ma wasu mutane to yayi shirka duk kuma wanda yayi azumi domin ya nuna abinda yake yi na ibada Allah ta'ala ya bashi rana kuma wasu ma su yabe shi to ne yayi shirka wannan hadisi ne hasan da yawa daga cikin malamai duba da yazo da ta wasu hanyoyi sun wato hassana shi yana cikin musannad Imam Ahmad yana cikin kuma wato sahihi na Ibn Hibban da sauran littafai na malamai saboda haka wato duk wani abin da mutum zai yi yayi ma Allah ta'ala shirka Allah ta'ala ba zai karba ba kuma wannan aikin zai waye gari Allah ta'ala ya lalata wannan aikin ya kacancana shi muna da lokaci ko sai mun ci da eto ai kamar lokacin ya riga yayi kenan ko to a takaice dai bari mu ƙara magana akan shi dabakoki na shi wannan biyan saboda muka zo sai mu ƙara dawaya akan su kaga sai kuma wanda shi asalin ya fito yayin wannan ibada saboda Allah kuma wannan ibadar ba ta riga ta tunkuɗe asalin wannan niyyar ta ba to amma shikenan kawai da yaga wani mutum ya zo wucewa da san shi asalin sa ne ba ba tsakatsiki yake yin sa to amma sai ƙara tsawaita ruku'i ya ƙara tsawaita sujudan tasa saboda dai a ce masa lalle ya iya sallah to wannan malamai suka ce wannan asalin aikin sa sun da aikin nan wannan aikin nasa yana nan to amma wannan ƙarin da yayi na kyau kaga ayyar da ya ƙara wannan kyau sai wannan abin da idan Allah ya ƙara mishi lada to wannan ladan da yake nema da yake nema wajen mutane shine dai raban sa Allah ba zai bashi lada a wannan aikin ba sai kuma wanda shi kuma yayi aikin aiki ne alkhairi to amma ya riga yayi aiki kuma yayi dan Allah har aka yi tun asali aka gama kuma dan Allah ya aikin to amma da yazo wucewa kuma sai ya ji wasu na yaban sa dabi'a na adam kuma zai ji an yabe shi zai ji dadin yabo to wannan malamai suka ce wannan babu komai akan sa mutakar ne bai ji jiki a duniyar wancan asalin niyyar nasa ba wannan ya ji dadin an yabe shi kawai dan jin dadin wannan yabon abe ne ma ba suka ce wannan tilka ajinu bushral mu'min gaggawan bushara ne ubangiji kin mu dai insha Allah waɗannan ma'anoni guda hudu idan muka zo zamu sake dangana akan su mu ji abin da malamai suka fara faɗa insha Allah a karatu mai zuwa abin da muka tare da Allah ya ba mu lada amma kuma yau dai katan bai nisa ba lokacin mun cinye shi mun fara warbako abin da muka tare da Allah ya ba mu lada abin da muka fi shara sallah ya ce mana wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما بتنبع إن شاء الله نعم حسن dama to ruwan duk wanda yafi zuwa da abin da aka umarce shi ai na dan shafi kamala kuma wannan kuma yayi ba yadda aka so ba kafar shi ta kalle ku ta kalle yamma ai ta kalle arewa kaga zo da abin da aka ce dai dai yake da wannan shi ya ƙara wato kyautata biyayya ga ma'aikin ba yadda aka faɗa saboda wanda ya fito da sallah ta kamala ta bulada to ba yayin da ya bude shi ba za a ce mai da sallah ba ila 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 ya kare ya tawaye ladansa eh na eh wannan shi abin da dai ake da shi kai tsaye wajen ma'aiki shine a sa hannun dama akan abu wannan shine hadisai suka zo suka bayani hadisai duka sun zo ba a taba samu daje da su daya hadisi ko ba ifi a samu a ce manzo Allah ya taba saki hannu ba ba muna magana wasu daga cikin magabata bai zama magana manzo Allah shi da ai manzo Allah ka aiko ba aiko kowa ba ko eh kowa ya zo shi ma ya bi manzo Allah to manzo Allah dai ba a taba samu ko hadisi da yake ya saka hannu shi duk hadisan da aka kawo an yi magana ya rike hannu shi to ko ka sa kirji ko ka sa kasan kirji ka dan wannan duka wanda mutum yayi wannan yayi masa sannan kuma ana rikewa kuma ana shimfidawa duk wannan diyan da aka samu mutum yayi eh sawa akan abin da akan cibiya wannan hadisin da yazo hadisi ne mai rauni hadisi ne wanda yake da rauni duka wasu daga cikin magabata sun yi haka din to amma dai hadisin shi ne da yazo kai wannan daga ma'aiki wannan hadisi ne wanda yake akwai magana akan sa bai tabbata ba kuma idan ka duba yadda ake bayarwa a ce ya sanya da sangalin hannunsa da kuma shi kansa tafin hannun akan wato shi sangalin hannun dama akan sangalin hannun hagu to ai ba zai baka ba sai idan ka sa kirji ko kasa da kirji kadan amma idan ka sa cibi haka to ai sangalin bai hau ba sangalin dama bai hau sangalin hagun ba za a samu haka ba sai ka wannan yana ƙara nuna maka cewa shi asalin cibiyar ma'aiki shi ne a sanya ko da kirji ko a kasa kirji kadan wannan shi ne abin da aka samu daga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kasan wasu daga cikin imamai su abin da suke gani shine suna ganin a Saudiya musamman yan tarawihin nan eh da su gani a Saudiya kuma wala ba zama hujja eh a ai akwai Hanabila ma eh da yake wasu daga cikin malaman kufa sun dauki wannan ra'ayi amma hadisi ne yazo hadisi ne mai dan akwai magana dai akan shi gaskiya akwai mashhur mazhab ba akwai mashhur mazhab akwai wata magana da ma galibi wannan ana magana wani wanda kaga ya zo wannan shi ana buɗa bakon waye sai abin da ake rubuta da Imam Malik wannan ina zama wasu daga cikin majalisan mun taba wannan bayanin game da magana abin da ake rubuta daga Imam Malik ba duk abin da ake rubuta duk wani duk tsammani ake yi ba wanda zai ce wai Imam Malik wai ya taba zuwa ga sallah a sallah shi ba ya taba saki hannu duk abin da ake rubutawa galibi an dauko shi ne daga mudawwana cewa ko kana ganin a sa hannun wato dama akan hagu sai shi bai san shi ba a faradi in an yi a nafila da babu laifi to wannan inda ga wanda ya duba asalin su yaƙin magana da ba zai samu wannan ishkalin ba magana ce wacce ta zo na farko dai wani Imam Malik ana da ruwayi akwai ruwayi suke cewa shi musabi ne shi a sa hannun to sai ka je ka duba ga wancan me yake ne ya zai yi magana mai cin karo da tunda haka Imam Malik in ka ruwa farkon mu dawwanan da ake ta magana ana ta magana akan al-ijmal idan bawa yana sallah ya gaji idan ya gaji zai iya dogaro da sanda zai iya dogaro da wani abin da ba sanda ba to shine maganar sa hannu wato dama akan hagu ta zo to ashe ka ga sa hannun dama akan hagu da shi Imam Malik ke magana ba ita ce sa hannun dama akan hagu da ake a sallah ba shi yana magana ta dogaro ce ta dogaro ko ake yi idan ka gari ya kace sa hannu a hannun ya kace sa hannun dama ka hagu ya kace sa wanka gari shine kai haka ka gari a haka misali sau tsafa tsayuwa in ka ga dama ka dan yi sirrin hannunka ka sauka da su a ƙasa yace wannan babu a wajen malami da babu laifi ai ka gaji haka zalika in kuma kai haka su wannan babu laifi to duk Imam Malik shi abin da yake magana shine ka sa hannu saboda a matsayin ka gaji ka sa hannun dama a kan su kuma wasu daga cikin yan ba na iya mabiya ba haka sa suka je suka mai cikin mashhur mazhabin sa wanda kuma ba su ne ba kuma shine masu hakiki ba su tabbatar da wannan ba Hasani ma Ibn Abdul Fadl yake cewa duk wannan an sa abu hadisai duka kuma wannan ba shine aka rubuto mahaji ko sai suka rubuce daga Imam Malik ba to dan me kai zaka kawo wata magana wanda zaki din kace zaka dake magana ta Imam Malik din ta sa magana ma'aiki kai tsaye dan ma'aiki kamar da muka fada ba kawo yana saki hannu ba wannan dai magana ce a dunkule ka kawo ta kware da gaske ran da insha Allah dalili ya kawo zamu wato fede guri har wutsiya sa kuma akan wannan matsalar masu matsawa sai su saki hannu insha Allah wannan muka zo kan wannan gaba zamu kawo magana ta ba malikiya bace wannan mashhurin maliki mazhabin malikiya ce amma ba maganar malik bace akwai maganar bauci tsakanin maganar malik da malikiya wannan akwai bambanci insha Allah ta'ala
kamar asalin haka idan
to wannan ai kaka kaka dama ka san wani lokaci yayin takurewa da muke yi a sahu wasu da yawa daga cikin malamai malamu suna ta magana cewa ya kamata idan aka ga ba za a iya samu ayyukan nan sallah daidai sosai ba to wani ya yi hakuri ya bar wannan wajen saboda Allah Allah kuma zai musanya masa abin da ya faɗi yake man ta daga shay'an lillahi a'azakumullah to laka du in ka bari saboda Allah ne ka je bayan Allah kuma ba zai tozata ka ba ba dai ka zo ba to ai shi ubangiji kainiya ma baka lada balle ka dan yi wani aiki zai baka lada saboda haka in ka bari ka bar mutane su sunna to kadara saboda cika da aka yi zama wasa sunna ne ba ta yi ba wannan ka ga mutum ya yi dama ko mutum ya gudu wanda ya yi ko wannan ala sa'a insha Allah wato akwai yarwa tunda wani za ka ga shi tarabar ne zai iya wani kuma tagunci to a bar shi abin yanda zai sa za a samu sauki a sauka wa mutane ya fi dacewa da na'am ya wani mai jirgin samun akwai fata kai to
ya mun je fi ji ko kuma yana da kai a
Eh gaskiya ne. Ko ta ba akwai wasu masu rubun wasu fatawoyi. Ni da kai da nan wani bawo Allah nan rubuta da. Kawai wani ya bashi sahu. Sai ya ce shi kai da mishi. Wannan shi ne ma'anar maganar tasa. To sai da ya ƙara kallon shi cewa eh ka dai bai bi talashi bai ƙara biye ka da saboda shi sai ce wai ba sunna bace eh to kaga yanzu wannan ka ce ka ce ba sunna bace cewa sai an yi kafa da kafa na san fatawun wani malami yake bi fatawun wani malami ne haka da ya zo to ba a tunkuɗa maganar wani malami da maganar wani malami wasu malamai sun ce sunna ce Allah kalli ko da ba a da nasi ne da yan kashe ku da ke nuna a haɗa sahu kafa da kafa amma dai magana ce ta malamai da yawa to kuma baka zuwa kai haka kai ta fada akan maganar da shi wani shi ko ya fito wani malamin ne kai wani malamin kai shi ya fi wancan malamin da aka fi ne to da kan shin da shi ma ya fi wani malamin ne kai ma saka jali shi shi a fahimta sa ana hadawa dai zai hada da kai to me zai ka kai gima ka ce ba sunna bace haka ya fada mushi natije ne kuma anan ana duba ya ce ba sunna bace hankalinsa ya tashi wancan din wani abu ne da ya saba ci kuma wanda ra'ayi ne marduhi nan mun zama karanta a wasu akan kunji yadda ake haha da sahun ai ra'ayi ne wanda yake ba ra'ayi na daidai ba ra'ayi na daidai shine wato inda ana magana komai kaza da kibla kuma ana magana wato da kafa da cinya da waye suna haduwa to ta yaya zai wannan abin zai haɗu zai ba haɗa kafan ba ba za a yi ba zai yi ba in ka ce kowa ya kalla to na cinya zai haɗu na kafa zai haɗu saboda haka ba abin zallan malami zallan kowa waye shi ya kawo ana dubawa a gani ne ba in ya dace a dauki ra'ayinsa in bai dace ba a bar masa kayansa wannan zallan ce ya samu daga cikin mummunan wato abin da magabata ke neman tsayi da shi shine bin zamiya ta larabiyan malami kowane malami ko da ma ya da wani wata magana wacce take kai wani kai alimi in ka ji ta zaka ji kamar ka ce wai haka da ma ga Allah ya yi dan adam dan dai an nuna mu cewa shi ma shi ba annabi bane eh annabi shine kadai ka tabbata za a bi shi to wala ka abin da yake ingantacce malamai suka sa mu hannu kuma hadisi suka yi mara mushi baya sahu ko duk kuma muka na kallon gaba su to in dai ko duk gaba za ku kalla ko dole za ku haraga mun wannan shine ra'ayi insha Allah to to wannan dai ban gane tambayar ba amma dai ko bayan sallah ma
yau ba ku ba ne ne eh ba ke kan ne ya ka tsora ne ne kan kai ko wani shin hai ko wannan ne ya ce wannan
ta'ida ba Ta yi idda ko? Ta yi idda. Bayan an kaba idda sai ta aure kadin. Ya halatta. Ya an yi zumunci, an kyauta. An kyauta, an rike zumunci, zai rike miki ayan shi. Allah saka miki da jini. Wasu barakallahu ma bi amtika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.